haka mai wuya.
Lalle hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali, yanayi na rashin jin daɗi, saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu, amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani.
Tun ranar nake faɗa, kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me ne matsayin shari'an Kano, na kan ce abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana, na tabbatar za a mayar wa Abba gida-gida.
Jama'a sanuku da hutawa, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya. A sanadin canje-canjen da muka yi wa shirye-shiryenmu a sanadin wannan biki da muke na cika shekaru 45 da kafuwa a nan sashen Hausa na Muryar Amurka, mun ƙara wannan shiri na tsaka mawuya lokaci daga minti 10 zuwa minti 15 domin mu samu damar kawo muku ƙarin wannan muhawarori da ake ta yi tare da ra'ayoyin mutane dangane da batutuwan da muke takowa. Saboda haka daga yau shirin ya koma minti 15 tsawonsa. To, bada bayan fadar wannan, sai in ce bari mu koma ga siyasar kotun kolin Najeriya da kuma shari'o'in da tazartar kotun yanki dangane da ƙararraki na gwamnoni wanda suka tuzgo daga zaben watan Mayu na shekarar 2023, inda wasu suka yi ƙalubalen wannan zaɓuɓɓuka ɗin. To, a zaman da ta yi na ranar Juma'a da ta wuce, wannan kotu ta koli ta Najeriya ta sake tabbatar da gwamnoni guda 6 da suka haɗa da gwamnonin APC guda 5 da kuma ɗaya na PDP. Gwamnonin da za su ci gaba da zaman su daren gam a kan mukamansu sun hada da Ubasani na Kaduna, da Abdullahi Sule na Nasarawa, da Inuwa Yahaya na Gombe, da Nasir Idris na Kabawa, da Dapo Abiodun na jihar Ogun. Gwamnan PDP kaɗai da aka tabbatar da ci gaban zaman su a matsayin gona shine gwamnan jihar Delta, wato Shirif Oburewuri. To, za a tuna cewa kafin wannan lokaci ita kotun kolin din, wato kafin wannan hukunci da ta yanke a wannan Juma'a da ta gabata, ta riga ta yanke wasu hukunce-hukunce na gwamnoni da dama, kamar guda 6 su ma da suka hada da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf na jam'iyyar NNPP, da Sanwo Olu na jam'iyyar APC a Lagos, da Bala Muhammad na PDP a Bauchin Yakubu, da Dauda Lawan na PDP na jihar Zamfarawa, da kuma Francis Ufuru na APC a Imboyi, tare da Khalid Mutuwa na jihar Plateau, shi ma na jam'iyyar PDP. Idan ka haɗa hancin dukkan waɗannan shari'o'i da aka yi na gwamnoni, za ka ga cewa an yanke hukunci kan jihohi kamar guda 15. Babban abin kula da wannan shari'o'i na kotun kolin Najeriya shine cewa izuwa yanzu ba ɗaya gwamna da ta cire wanda yake zaune daman kankara, ga duk mutanen da suka kalubalance su na jam'iyyun adawa ne suka yi asara ko kuma suka sha ƙasa a waɗannan shari'o'i ɗin. Wannan ba shakka abu ne mai ƙarfafa gwiwa ga sauran gwamnonin da ke jiran a yi tasu shari'a ɗin, wanda su wakili suna sa ransu zance.
Sunana Nannar Haidar Kaura, kwamishinan yaɗa labarai da bunƙasa al'adu na jihar Zamfara. Dama mun san irin wannan ranar za ta zo, ranar da gaskiya za ta yi halinta. Bayan Court of Appeals ba mu gamsu da hukuncin da ta yi ba, mun garzaya Supreme Court, inda a halin yanzu mun samu adalci, an yi hukunci wanda ya dace. Muna kira ga dukkan al'ummar jihar Zamfara da su zo a haɗa kai domin a ciyar da jihar Zamfara gaba. A wannan jagora namu mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Tinubu, wanda ya zo da ƙuduri na samar da sabuwar jihar Zamfara.
Sunana Injiniya Magaji Muhammad Yaya. Ban bugun ƙoƙari da Supreme Court ya yi a kan yanke hukuncin wasu gwamnoni guda 6 wanda suka fi jan hankali, gwamnan jihar Kano Abba Yusuf da kuma na Plateau. Ana laƙiƙa wannan alƙalai abin a yaba musu ne sun yi ƙoƙari, duk da cewa dai sun sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ne, amma wuri irin Afirka, Najeriya, ko aikin da aka baka ka aiwatar da shi yadda yake daidai, to dole a yaba maka. Muna fata alƙalan kotunan ƙasa za su koyi darasi daga wajen waɗannan.
To, haka ne. To, yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka fara a makon jiya tsakanin lauyoyi guda 2 da ke wakiltar jam'iyyu guda 2 na manya na Najeriya, wato APC da PDP. Muna tare da Barista Dahir Abdulhamid, wanda shine ya kare gwamnan Bauchi na PDP a wajen shari'a da aka aikin kotun koli, da kuma Barista Yusuf Sallau Mutumbiyu na jam'iyyar APC daga jihar Taraba. wanda wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alhaji ya hado su domin su fafata kan wannan sharawoyi na kotun koli din. Kuma za mu fara ne daga ra'ayin da barista Dahir ya bayyana na cewa shi bai mamakin dawowar Abba gida gida akan karagarsa ta Kano ba.
Tun ranan nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me ne matsayin shari'ar Kano na kan ce abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa Abba gida gida.
Yi mana bayanin menene ka lura da shi yasa ka tsaya wa kan wannan.
Na farko da aka zo za a yi shari'an nan su kansu alkalai cewa suka yi an yi ɗaukaka ƙara wajen kusan ɗaukaka ƙara a cikin wannan shari'a guda ɗaya kusan guda tara ne. Amma su ɗaukaka ƙarar na wajen guda tara ya yi yawa akwai wasu maganganun da fatilar sai an yi su ba a nan. Da Allah lauyoyi su je su haɗa kansu su fitar da abinda shi ne mafi muhimmanci wanda suke so kotu ta yi musu magana a kai. Ba batun kawai a zo a yi shari'a da suna a yi shari'a ba muna so mu yi abinda ya kamata mu yi adalci mu yi abinda duniya za ta gani. Kasan cewa lalle muna kamanta gaskiya ne tun daga shintidan farko na san cewa to ana so a tantance gaskiya lauyoyin nan suka fita suka je suka zo da abubuwa ina jin bai wuce ko uku ko biyu ba haka aka ce to waɗannan su ne musu mafi muhimmanci duk sauran korafi sun ta'allaka ne a jikin waɗannan manya-manyan maganganu wanda in an samu hukunci a kansu an huta aka ce eh haka ne sai aka ce to a fara shari'a. Na farko aka yi maganar cewa an soke kuri'u Abba gida gida wajen dubu nawa ne 165 ne ko da wasu abubuwa haka. Sai aka yi korafin cewa an soke wa'innan kuri'un nasa ne bisa zargin cewa ba a sa hannu a wasu takardun zaɓe ba, ba a sa sitam ba hakimi a jiki, sannan wasu ma ba a sa a wani rana ne ma aka yi wannan abin ba. Sannan aka ce na biyu kuma kasancewa ana jayayya akan cewa wai aiki ba ma ba a same shi ma a cikin rijista na NNPP ba. Shi ba kamar shi ba dan fakin bane kenan wanda bai cancanta ma a ce ya yi takara a wannan fakin ba kenan. Aka ce waɗannan abubuwa muhimmai guda biyu a zauna a faɗa wa juna gaskiya a kai.
Amma barista Dairo Abdulhamid kafin mu je nan ai in an tuna ma za mu dawo in an tuna abin da ya faru sakamakon shari'ar shugaban kasa ai PDP ku ɗan adawa kun nuna bakin ciki ba ma PDP ba da Labour kun yi watsi da abin da kotun kolin ta yi. Amma kafin nan mu dawo ka kare wannan bari mu je wajen Yusuf Salomu Tunbiyu ka kun bayyana wa kotu misali kamar mun yi misali a shari'ar jihar Kano din da kuka yi nasara kotun karar zaɓe zuwa kotun ɗaukaka ƙara yanzu kuma ga abin da ya faru. Me ya jawo muku rashin nasara a kotun koli?
Kai tsaye ba za ka iya cewa ga abin da ya ja mana rashin nasara ba, saboda mu dai a tunaninmu mu muke da nasara, saboda mun yi nasara a kotun farko mun yi nasara a kotun na biyu kuma an gabatar da hujjoji a gaban alkalai wanda kuma sun gamsu. Amma wannan kamar yadda na gaya maka da farko, ni a matsayina na wanda na san shari'a kuma na karance ta kuma na san yadda ake gudanar da ita, don an je kotun koli an juya abin da aka ba mu da farko ba zai zama mini abin mamaki ba, saboda doka ce kuma fahimta ce na alkalai kuma kakkamanta kotun koli muke magana. Kotu ce ta ƙarshe wacce duk abin da suka yi sun yi shi ne bisa ilimi, bisa nazari, bisa gwargwadon fahimtansu, wanda kuma ba a iya zuwa a ja a kan wannan a ƙa'idanmu, mu ƙa'idan da aka karantar da mu. Duk abin da kotun koli ta faɗa so mukan ɗauka cewa suna da gaskiya akan hakan, ko da ko a irin fahimtata ko fahimtar lauyoyi irina wanda muke tafiyar jam'iyyar APC muna ganin cewa akwai saɓanin fahimta, akwai kuma rashin adalci ta wani ɓangaren. To mukan ajiye wannan fahimta a gefe, mukan ɗauka cewa abin da kotun ta yi haka in ne a ƙa'ida.
Yawwa, to bari mu kuma wajen barista Dahiru Abdulhamid, bashin tambayar da muke bi yanzu dai ga ku da yake kun yi nasara a jihar Bauchi, kun yi Filato, kun yi Zamfara, kuna yaba wa kotun koli cewa yanzu an yi gaskiya. Amma in an tuna lokacin da aka ba da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa kun ce kai ba wai nan kawai rabu da maganan nan ba a kyauta muku ba, kaga ya nuna kenan a fili nasara take sa a yaba wa kotu kenan.
A yanzu kan ai muna magana ne akan cewa menene doka da kuma gaskiyansa, ko tunda duk wayannan abubuwa dai sun wuce.
Akwai lokacin da ba a faɗan gaskiya kenan.
A'a, abin da nake nufi ka san mu lauyoyi ne, akwai kuma 'yan siyasa. Ni a matsayina na lauya kawai ba don ban yi nasara ba gaskiya kawai sai na ce ai abin nan ba ya adalci ba. A matsayina na lauya ni gaskiya ba na haka. Amma idan na san an yi adalci, to ko da a kan kaina ne gaskiya ne zan iya ce wannan abin an yi adalci, ni ne gaskiya ban yi daidai ba, zan iya fitowa ni na faɗi haka. Wannan ba wani abu bane mai matsala, saboda doka ne.
To ya nuna lokacin zaben shugaban ƙasa ka fita zakka a lauyoyin da suke maraba kwayuka ga lamura irin na jam'iyyar PDP.
Ni ban bibiye ma shari'ar shugaban ƙasa sosai ba. Na gwamnonin nan dai da ka sani shi ne wanda ni ina ciki, kuma an yi ta yi da ni, kuma na saurara sosai iya gwargwado. A lokacin ni na shugaban ƙasa ma ban saurare shi kamar yadda na saurare shari'an gwamnonin nan ba. Don haka kamar misali yanzu magana abba gida-gida da muke yi, ai kaga barista ya yi tuka ne da warwara. Ko da a cikin maganansa.
Eh, na yi warware ina ya...
Misali shi da kansa ya ce, doka ne ta ce, sai ɗan jam'iyya ne zai iya korafi a kan cewa wani ba ɗan jam'iyyarsa ba ne. Kuma ya ce dokan ne ya tafa jaka. To, in ka lura, aiki nan su waɗanda ba 'yan jam'iyyar NNPP ba 'yan jam'iyyar Abba Gida-Gida, ka ga ba za su je su yi korafi a kan Abba Gida-Gida cewa ba ɗan NNPP ba ne. Tunda su NAPC ne. Kaga daga nan kenan doka ma ya kashe su, kenan sun amince da kansu. Ko ba haka ba ne? To kaga abinda nake faɗi ɗin kenan, kusan barista shi ma ya fahimci cewa in dai har za a bi gaskiya to a faɗi gaskiya a lokacin da aka zo kansa. Yanzu da farko da ka tambaye shi, ai ce masa kai ina ne yake gani ba daidai ba. Ya faɗi wuraren da ba daidai ɗin ba, sannan kuma a lokaci guda ya dawo ya nuna cewa waɗannan abubuwan akan doka kaga kenan sun zama daidai. Yanzu misali ai akwai kamar wannan abin da ake ce masa pre-election, ko akwai wasu korafin da akwai lokacin da ya kamata ka yi su, ba ka yi su ba sai bayan an wuce wajen, sai daga baya kuma an je wani aji ka zo kana korafi a ajin baya. Sai a ce to ajin bayan nan tun lokacin menene ya hana ka yi korafin nan? Kaga wannan ma kana so ka kawo miskila ne kawai, matsala. Yanzu wannan cewa wani ɗan jam'iyya ne wani ba ɗan jam'iyya ba, tun a nomination ake tantance wannan, ko ba haka ba? Aka yi kuma kotun da duk in an gama nomination ɗin nan wanda bai gamsu cewa lallai an tsayar da ɗan takarar da party ta tsayar ba, ya je ya yi korafi, baka je ka yi ba. Har aka zo aka yi wa innan shari'un har lokacinsu ya wuce duk baka yi ba. Kaga in kana da wata dama ko gaskiyan ma kai da kanka ka yada gaskiyanka, ko ba haka ba ne?
Yawwa, to bari mu koma wajen barista Yusuf Salo mutum biyu. Dama misalin da na so na kawo barista Dahiru Abdulhamid a 2019 a jihar Zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa, amma shi sanata Kabiru Marafa ɗan APC ya shigar da ƙara, aka je kotun koli da ya sa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar APC PDP ta yi mulki a lokacin. Barista Yusuf Salo mutum biyu, abinda nake son korafi da na ji mutane suna yi, ko kuma bayanan da suka faɗa kamar APC ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa, ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohi ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara. In an duba wanda ya faru nan ma a zaben 2023, inda Nelson Wuke tsohon gwamnan Rivers yana ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP, amma ya yi mata maƙarƙashiya da ya jawo ba ta samu nasara a zaben shugaban ƙasa ba.
Haka ne, to a gaishe ku, to nan za mu ja aya sai rana wa ciwon Allah ya kaimu mu dawo mu ci gaba. Muna goda ga su baƙin namu, barista Dahiru Abdulhamid da barista Yusuf Salo mutum biyu, da shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya haɗa mana wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi a Abuja, ai kuma ne ita nan muka kawo muku. A madadinsu, Ali Mustapha Sakwato ne a Washington. Mu ba ku lafiya.